بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سافر الحميس 25 ga watan Ramadan, hijira annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama a da shekara 1437, daidai da 30 ga watan June shekara miladiya ta 2016. Wannan shine cassette na 84 daga cikin jeren giyar kasusun karatun littafin Zadul Ma'adi fi Hadi Khairul Ibad, wallafar al-Imam al-Muhaddis al-Mufassir al-Faqih أبو عبد الله محمد ابن أبي بكر الزرعي الدمشقي، واند أكفسني دسونا ابن قيم الجوزية شيخ الإسلام الثاني، الله أبنجي يغافة تامش. كتاب زاد المعاد موسوعة تاريخ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لتافي نينا كومي دروانكا دنگن التفرق مايكين الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لتارن الآدنسا دو كارنتو ويشي غمدا الديني da yadda yake gudanar da al'amuran rayuwa ta yau da kullum, da yadda yake tafiye-tafiyensa jihadi, da yadda yake bada fatawa da dukkanin abin da ke da alaka da rayuwa da tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama. Malamai suna jinjina ma Ibn al-Qayyim saboda wannan aiki da yayi, musamman saboda lura da cewa yayi tahqiqin mas'aloli da yawa a cikin wannan tarihi, alhalin yana halin tafiya ba tare da yana kusa da littafin shi ba a lokacin da yaje kasar Makka don yin aikin haji daga kasar su ta Dimashq Sham. Allah Ubangiji ya saka mishi da alkhairi. A darasin mu na baya mun yi magana akan wani malami da aka ce a yanzu a duniya shine wakilin kafirai dangane da kokarin kawo addinin Kirista Islam, mai da musulunci da kafirci addini daya, da kokarin goyon bayan duk wata dabi'a da wani yanayi da aka samu daga kafirai Turawan yamma a shigo da shi musulunci. Wannan malami da ya samu wannan fitina shine Dr. Yusuf Ibn Abdullah Al-Qardawi, Allah shi kyauta. To akwai babban malami Abu Abdurrahman Muqbil Ibn Hadi Al-Wadi'i, babban malami na kasar Yaman, malamin hadisi wanda ya rasu hijira shekara 1422, kaman kwatankwacin shekaru 14 kenan da rasuwarsa yanzu, ko Allah ya gafarta mishi. Shine yayi wannan littafi gashi Iskatul Kalb Al-Awi Yusuf Ibn Abdullah Al-Qardawi, Darul Asar na kasar Sana'a a Yaman su suka buga littafin, gashi dan karamar littafi ne. Asalin littafin laccoci ne da ya gabatar a inda ya saurari wasu kasusuwa da aka kawo mishi, kamar yadda ya bada labari na shi Qardawi din, yaji irin maganganun banza da fatawoyi na shedanci waɗanda Qardawi ke bayar da su, da yake kokarin rawaje barna. Shine fa wannan malami bai kasa a gwiwa ba ya tashi mishi wannan raddi mai daci, kai daga jin sunan raddin Iskatul Kalb Al-Awi, rufe bakin kare mai haushi. Ina fata mun gane wannan ya yi mishi raddi sosai, babu ainihin dadi a ciki, don shi kuma maganganun da yake maganganu ne na ridda, maganganu ne na zindikanci, karyata alqur'ani, yima ainihin nasoshin addinin musulunci fassara ta sarrai da makamantansu. Allah ya tsare mu. To muna ci gaba da tattauna mas'ala wadda ke da alaka da ainihin tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama, dangane da karanta alqur'ani da sauraron karatun shi da natsuwa wurin karatun shi. Mun ji bayanai akan fassarorin da malamai suka yi ma hadisan laysa minna man lam yataganna bil qur'an, da kuma bayani akan hukuncin rera alqur'ani, da bayani akan menene ya halasta menene bai halasta ba. Abinda muke so mu ƙara a nan a yanzu shine za mu ɗan reraye wannan littafi na Bid'ul Qurra Al-Qadimati wal Mu'asira. Bid'ul Qurra, bid'o'in mahaddata ko alarammomi na da, bid'o'in da da can malamai suka bada labarin an samu makaranta suna yin su, da kuma al-mu'asira waɗanda aka rayu da su bid'o'in na yanzu. Malam Bakar Abu Zaid babban malami ne, ya karantar a ƙasar Makka, ya yi limanci a masallacin Makka, profesa ne, ya yi ritaya, ya rasu, Allah ya mishi rahama da gafara. Ya da littafai da dama masu matuƙar muhimmanci a cikin ilimi. ta takeice ya kawo bidiyoyin bayan da ya mukaddima zamu bi ru'usul aqlam din ne kadai su ma ba rika ba daga ciki yace akwai al-khuruj bil qira'ati an lahan al-arabi ila luhul al-ajam fitar da karatun al-qur'ani daga karin sautin larabawa zuwa karin sautin wasu al'adu daban kamar yadda muke misali jiya zaga ƴan ummar yarbawa suna da wannan matsalar ba wai ba za su iya bane a za su juya halishin qur'ani kaji kamar suna karanta waka ne da yaron su to wannan babu kyau jama'a tuntuni malamai sun yi magana akan shi kamar al-imam ibn qutaybah ad-dinawari a cikin littafin mushkilul qur'an ta'wilul mushkilul qur'an yayi wannan ainihin wato magana haka ibn al-qayyim a cikin littafin igasatul lahfan amma sayyid ash-shaytan na da gaskiya da shedan yake ainihin batar da mutane ya nuna musu haka amma musu wa'azi kuma su ga kamar ana kyama al'adar su ne ko kabilar su ne ba daidai bane sannan na gaba akwai annayu alal qira'ati bi luhun ahli fisq wal fujuri yana da gaskin bid'an makaranta shine karanta alqur'ani da karin sauti ko murya irin ta fasikai da irin ta yan iska ma'ana mutun ya dinga rera qur'ani da irin rerawan mawaka da irin rerawan ƴan dandi da ƴan daudi irin yadda suke karya zantakar su a ji karatunka na alqur'ani ya koma irin haka wannan ma bid'a ce tunda ana yin ta akwai malam ibnu kayyal ad-dimashqi wanda ya rayu a karni na 10 yayi rubutu musamman akan wannan ainihin mas'ala littafi mai suna al-anjumu adh-dhawahir fi tahrimil qira'ati bi luhuni ahli al-fisq wal kaba'ir sannan sai kabiyar da muka tattauna daga ciki irin waɗannan kabaya ita ce qira'atul anghami wa tamtid wa rubama dakhalaha raqsun wa raklun ay darbun bil qadamaini wa li hadha summiyat qira'atut tarqis karatu tare da rawa ana karanta qur'ani ana rawa ana jefa kafa ana yin ainihin ana kekkewayawa a gaban liman ko wani sufi ko wani shehi wannan yan dariƙa ne suke shi jama'a musamman yan dariƙar shaziliya kasar misra kamar yadda shi malamin ya bada labari yace ya dauka wannan gaba daya an daina yi sai da yaje kasar misra a shekarar hijira da shekarar 1391 yaje wani masallaci ko sai tarar da katti sun tare suna tarawa ana kanta qur'ani wannan bid'a ce jama'a mummuna Allah ya tsare mu sai al-qira'atu at-talhin fi al-qira'a talhin al-gina'i wa ash-shi'r shine mas'alar da muka tattauna dalla dalla daga malamai ya haramta mutun ya dinga karanta qur'ani yana rera shi irin rerawan waka yayi maganganu masu tsawo akan irin wannan haka nan at-tatrid wa bitardid as-sauti wa kasrat at-tarji'at sai kuma ainihin wato rerawa da kaiwa a kawo da yin kongawa kon baya shi ma babu kyau hazzuhu ka hazzu shi'r rera qur'ani a guje kamar yadda ake rera waka karantawa da gudu da sauri da gudu da sauri sai alqira'atu bil idara sauka taren saukar qur'ani saboda zamu jarabawa ko an wani gwamna na neman ya kwace mana filayen mu ko wata kwangida ta makalkale sai mu dinga taruwa duk juma'a ko wani dan siyasa ko wani shugaban makaranta yanzu ai izala suna yin wannan ɗan izala saboda munafunci jama'a sai su je su taru a gidajen ogannin su dan neman shiga a gon office din su sai su tafi gidan chairman ne na local government provost ne na FCE director ne ko fansec na wata ma'aikata sai a ce wai an zo ba a mai addu'a wai da da'awar wai ana so a raba shi da karya shiga bokaye wai dan kai hulɗa da bokaye sai a zo a taru a samu qur'ani musamman irin wannan qur'ani na warshu wanda yake zuwa falle falle ko kuma yanzu akwai na zamani mai izu izu sai a raba mu katti qur'ani gaba ɗayan shi cikin awa guda kowa ya karanta abin da aka bashi ko awa biyu sai a ce wai an sauka a yi addu'a wannan bid'a ce tun da can ana yin ta gashi ya ce wa huwa tanawubul mujtami'i na fi qira'ati aya aw ayat aw sura aw suwar ila an yatakamalu bil qira'a shine a rarraba qur'ani daban-daban a hahada kowa ya karanta bangare daban sai a ce an sauka wannan bid'a ce mummuna yace wal idaratu bid'atun qadimatun ankara hal imma malikun wa ghayru shi tsoho bid'a ce tun zamanin imamu malik yayi inkarin wannan da shi da wannan su an samu al imamu shatibi a cikin fatawa din shi ya bada fatawa akan haramcinta wannan fata mun gane wannan na gaba shine al qira'atu fi manaratil masjid karanta qur'ani akan manarar masallaci a Hausa masallaci ana karanta qur'ani ko kuma a yanzu sai a saka qur'ani a lafifika masallaci kawai a jona daga ciki kawai sautin na tashi ta ko ta ko ina ko mun gane irin furi hudu ba ko furi wa'azi ko ana gyaran masallaci kawai sai a jona qur'ani a jikin lafifika haka a kara handset ko radio shikenan yana tashi akan speaker kowa na ji ya baza gani wannan ma wulakanta qur'ani ne jama'a ba karama ce ga qur'ani ba ko mun gane wannan wannan ma ƴan ummu ahli sunna suna yi tsohuwar bid'a ce al-imam ibn al-jawzi ya bada fatawa akan babu kyau a cikin littafin shi na talbisu iblis da muka yi magana akai ja na'am daga cikin bidiyoyin da aka samu mutanen da suna yi game da qur'ani shine sai a samu mutum ya qara'ul qur'an al-qari ya qara'ul qur'an wa yashrabu ad-dukhan yana shan yana karatun qur'ani yana shan taba ko wani abu mai kama da ita wannan ina jin an daina yin ta yanzu ko da wuya an bari ba daina ba yanzu to kaji ita ma wannan irin tabakar din kenan har yanzu ana yi ana kanta qur'ani ane ana shan taba subhanallahi mun giji Allah ya tsare mu wannan yake wa qadish tadda nakirul ulama'i 'ala al-fa'ila لذلك افردت فيه رسائل لبعض افردت فيه رسائل لبعض علماء مصر يتي مالامي سن سننتا واتو مغانغانو اكن wannan bid'a ta karanta qur'ani tare da shan taba ko wani abu dan haka an samu malamin kasar misr sun yi rubutu musamman akai dan misrawa sun bi kowa shahara da wannan saboda mayin taba ne jama'a a filin arafa ko amina ana zaman aikin haji ba inda kowa tuba kawai yake ko zaka yi ganin ba misr ya wurshanta ba ni na gani ne ba wai labari ba duk in ya ta kare ko zai kunna wata kaga dai wuri ne na neman tuba neman kusanci ga Allah kowa ya manta duk wani abu na duniya abin alheri ma da abin arziki ma ka jingine shi gefe to amma zaka ga ba misri yana ta shanta ba shi sai shanya kwali guda kafin rana ta fadi Allah ya tsare mu alqira'atu wal iqra'u bi shawadhir qira'at karanta qur'ani ko koya wa mutane karatun alqur'ani ta hanyar qira'a wadda bata tabbata ba sharza ba daidai bane duk abin da za ka koya mutane a koya musu tabbataccen karatu aljam'u baina qira'atayn fa akthara fi ayatin wahida fi salati aw kharijha fi majami'in nas aw nahu dhalika min ahwalil mubahat mutum ya dinga karatu a lokaci guda da qira'a fiye da daya idan an zo ana wa'azi dan ya kunna mutane shi ya iya karatun qur'ani kafin mai wa'azin ya bin sai alaran ma ya karanta qur'ani yana cikin karanta wannan aya da warshu aya ta gaba da hafsu aya ta gaba da sufi ko duk ayar da ya karanta an tana da bambanci farshul huruf ko imala ko sakat sai ya sake maimaita ta wannan ma daliban ahlus sunna suna yin wannan mun sha gani da idan ba daidai bane jama'a yana daga cikin salo na nuna ainihin wato ni na iya da wuya kai wannan dan ikhlasi da wuya zai wuya ka ce ikhlasi ne kake yin wannan ko mun gane wannan alayi halin abin da yasa muke ambata wannan abubuwa dan in ba mu san su ba mu san su kuma gyara abin da ke faruwa jama'a yawanci muna aikata ayyuka ne a cikin ibadu kafin mu san matsayin su ba mu aiki da wannan dan karatun da muka rena na cikin ahalari shine wa Allah ya fa'ala fa'ilan hatta ya'lama hukman lahi fi karka aikata wani aiki sai ka san hukuncin Allah game da shi amma ko duk abin da muka tashi muga ana yi yayi ko kuma zuciyarmu ta raya mana ya kamata a yi kawai sai mu ci gaba da yi to daga baya idan ɗan dariƙa ne suka yi sai a ce bid'a ne idan ahlus sunna ne suka yi ko sai a ce sunna ne wannan zalunci ko mun gane wannan akwai abubuwa da dama yanzu ka ji mafi yawan waɗannan ahlus sunna ke yin su dan dama yanda dika kasan na ba sai qur'ani ban ba kwana nan da suka ga abun ya musu yawa shege da hauka sanan sai kuma suna kanta qur'ani daidai wa daidai ba amma da ai ba ma sa karanta qur'ani irin wannan karatun mai kyau ballanta na su yi waɗannan abubuwa to ya kamata mu gane qur'ani ibada ce karanta shi haddace shi sauraron karatun shi fassara shi dukkan mu'amalar da zaka yi da shi sunanta ibada to kuma duk ibada ba a yin ta sai an samu wannan kaifiyar a cikin ingantaccen nasi kamar yadda Malam Albani yake fada a cikin karken ahkamul jana'iz can wajen bid'ul jana'iz ya kawo qawaid waɗanda da su ake iya tantance bid'o'i daga ciki yake cewa kullu ibadatin lam ta'ti kaifiyatuha illa fi hadithin da'ifin aw mawdu duk wata ibada wanda ba a samu yanayin ta ba sai a cikin hadisi mai rauni ko na ƙarya da kuma kullu ma nassa ala istihbabihi al-ulama wala yuridu alayhi dalilun siyama al-mutaakhir min al-ulama asamu malamai ne kadai ba annabi ne fada ba malamai su ce a dinga yin kaza addini ne sai alaliba gaba daya bai da hujja a cikin addini yanzu kamar misali za ka ga malamai suna cewa a ja tarbi malamai sun ce a dinga jan tarbi bai da dalili a cikin addinin Allah ku ba haka ba jama'a malami ya kai malami amma sai ka ji ya ce babu laifi ana iya jan tarbi babu laifi to wannan addini ne eh to babu shi a cikin addinin Allah ma'ana babu nasi akai yace haka kuma wa kullu ma ulsika bil ibadati min adatil kuffar al adin kafirai sai a dinga manna su da addini ka dauka dai kamar tarbidin har ila yau kamar maulidi suna nan dewa burjik al adin wasu kafirai ne sai a ga a to ai yana da kyau zaka nan yace daga kuma daga ciki kuma akwai al istihsan bila hujja kyautata abu kawai abu ya burge ku babu wani dalili a cikin asalin shari'a idan abu ya burge ka inda ke ba albari ne ya ambaci wannan ba idan abu ya burge ka babu wata hujja to kawai sai ka ci gaba da yi sai in an neme ka da kawo hujja sai ka tafi nemanta to yanzu abinda kake nema shubha dan ita hujja sai an same ta sannan ki kafa hukunci inda sunanta hujja amma sai da kai hukuncin ka tafi nemanta to shubha kake nema shine zaka ji an wayi gari ana ta celebrating cewa an gano inda salatul fajr yake a cikin alqur'ani kai zaka tsammanci ga tare haka karara amma sai ka harafi ɗaya ne a can kalma ɗaya a wata sura can a wata sura an gano kuma gano wannan da ke jama'a dan haka wannan abun karanta alqur'ani a lokaci guda da qira'a fiye da ɗaya jama'a bid'a ne masu yin wannan su daina ana cikin tilawar wata sura ko wasu ayoyi to ba daidai bane a dinga tsayawa ana maimaita su da wasu qira'o'i da ba ko a dinga karanta wannan aya da wannan qira'a wannan aya da wannan qira'a za ka ga ɗan musabaka sun fi kowa iya wannan salam kuma kamar yadda na faɗa tun farko da wuya a ce wanda ke yin wannan a zuciyar shi ikhlasi yake zai yi wuya Allah ya tsare mu yace amma ya halasta a yi haka a wajen karantarwa idan aji ne na qira'at ana kokarin bayyana wa mutane wujuhul qira'at da wujuh na tafsirin ayar to babu laifin an ja aya a ce wani kaza yana karanta nan wajen ne da yanayi kaza in an karanta da yanayi kaza ga fassarar ta kaza dan an samu malamai suna yin haka a cikin littafin su littafin Imam Shatibi yana cike da wannan irin karantarwa ce da sauran littafin ainihin qira'at waɗanda aka sani a cikin duniyar ilimi ina fata mun gane wannan sannan at-takhsis bila dalilin bi qira'ati ayatin aw suratin fi salati fariida kebance wata sura ko wata aya ta musamman ba tare da hujja ba a ce duk in an zo wata sallah to wannan sura za a karanta ko wannan ayar za a karanta ya kawo misalai da yawa alal misali shine kebance suratul an'am a dinga karanta ta a raka'a ta karke ta sallar ainihin wato da za a yi a daren 27 na Ramadan sallar isha raka'a ta biyu wadda daga ita ba za a sake bayyana karatu ba to wasu sai su kebance dole sai an karanta suratul an'am wannan Suyuti ya ba da labari cewa a zamanin su ana yin wannan bid'ar a cikin Darul Mansur haka karanta surori ko ayoyi da suke ba da labarin annabin Musa ranar Ashura da sallar Asuba munasaba ce ne ko ku mun gane wannan jama'a yace wannan ya bincika bai samu a wannan zamanin ana yi ba amma dai a zamanin da ya wuce malamai sun ba da labari ana yi haka karanta suratul ikhlas a sallar magariba ta ranar juma'a da daddare da tunanin cewa dole ita kadai ya kamata a karanta hakanan karanta ayoyi da suka zo da rabbana rabbana allahumma rabbana wanda suke addu'o'i ne a cikin tarawihi ta karke ranar karke a ramadana rabbana rabbana wata ma ba addu'a bace ba ya daga cikin kuskura wata ma tsokanan Allah ne rabbana innaka arita fir'auna zaka ji suna irin wannan ayoyi da dama waɗanda ba addu'a bace rabbana anzil alaina allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i ba addu'a bace eh a cikin matanin qur'ani muke magana tukunin Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i ba'da mutanen kware bace wasu mutane ne suke wa Allah tsagerenci sune suka faɗi wannan magana kuma Allah ya musu hukunci ko to malaka juwe da tunanin ana karanta addu'o'i daga Qur'ani sai ai ta karanta su Allah shi kyauta sannan ya ci gaba da cewa daga cikin misalin irin wannan har ila yau akwai watin karanta sura wadda za a samu sujuda a cikin ta banda alif lamin tanzil ranan juma'a mun karanta wannan a baya ko da tunanin cewa an samu sajada guda biyu ne a cikin sallar juma'a sannan ya ci gaba da cewa baya ga wannan at-taksis bila dalilin bi qira'ati ayatin aw suratin fi makanin aw zamanin aw li hajatin min al-hajat kebance wata sura ko wata aya a karanta ta a wani wuri ko na lokaci ko wani yanayi da nufin biyan bukatu kamar mene kamar qira'atul fatiha bi niyyati qada'il hawa'ij yace jama'a kowa ya karanta fatiha Allah biya mana bukatun mu ai na ka samu wannan kaji da ite buga misali qira'atul fatiha bi niyyati qada'il hawa'ij wa tafrijul kurbat a karanta alam na shara Allah ya kai alke ga kabarin iyayen mu ta ba kai komai ba haka malam Jafar yace ai ba kai komai ba cewa zaka yi Allah ka kai haske kai addu'a kallafazance addu'a ba kai ka ce a karanta kaza ba karanta yasin wajen wanke mamaci haka karanta ainihin wato suratul suratul turi shi ma ana karantawa a wajen dawafi da kuma lazimta yin karatun Qur'ani a dawafi ba tare da yin sauran addu'o'i da zikiri da suka tabbata ba daga ciki ya ci gaba da cewa har ila yau akwai kuma mutum ya dinga cewa bayan ya gama karatu sadaqallahu alazim ya kawo maganganu duk da yake gaskiya ne Allah ya faɗi qul sadaqallah fattabi'u millata ibrahima hanifa Allah ya faɗi wa man asdaqu minallahi hadifa Allah ya faɗi wa man asdaqu minallahi qila amma dai ba a samu salaf suna yin haka ba kenan yadda ake nufi ba shine furta sadaqallahu alazim a ƙarshen tilawa ba ba abinda ayoyin suke nufi kenan dan da in ka ce haka suke nufi to kana nufin salaf ba su fahimci ma'anar su ba kenan kai ne ka fahimci ma'anar su yanzu wannan ko magana ce mai hadari kwarai ina fata mun gane wannan dan haka lazimta duk sanda aka zo an gama karatu a ce sadaqallahu alazim to ba sunna bane ɗan rediyo da karambani da jahilci jama'a da suka ji ɗan idala ta faɗan wannan karatun cewa babu kyau sai suka ɗauko ɗayan wai aka saka karatun husari a rediyo ya gama suka ji an ce hasbuk ta wannan wani ƙauyenci ne don hasbuk ana faɗanta ne idan mutum na karatun life ana so ya dakata kuma gani cewa ake ya isa haka amma sai da kasad ne ka saka sai da ya gama karatun kai ka kashe shi yadda kake so sai kuma ka ce hasbuk ya kamata ɗan rediyon yana so ya aiki na Qur'ani da sauran sai kuma ya lakanci Qur'ani ba wai kawai kakala ne abin da iyawa ba aikin jarida da kuke yi ba sai da kaje kokkoya ba kuka san yadda ake mu'amalanta shi Allah ya tsare mu wannan bid'a ce da ta yaɗu ko ina a cikin mutane ba abin aikoyi da ita ba ne na'am yace daga ciki kuma bid'o'i waɗanda suke munkarai shine karanta Qur'ani da yin bara da shi qira'atul qur'ani al'azim lis-su'ali bihi kaji ala abwabid dakkakin a kofofin shaguna da kasuwanni ina masu bara dama babu kyau asali ko to a ce kuma mai bara saboda neman barna shi infiradin da ya kamata a ji yana yi ko dalailu ko wani wakatan nashir mai kawai sai inda ɗaya ita kanta qur'ani wai shi tsohon gari ne kafin ya makance to wannan babban mummunar bid'a ce Ibn Taymiyyah shi ma ya bada fatawa akan haramcin wannan bid'a tun bayo ba wadu ul yadaini ala al udhnaini aw ihdahuma fi ihda al udhnaini inda al qira'a toshe kunne in ana karanta qur'ani ko duka biyu ko guda daya wannan ta ci kowa go Allah shi kyauta wadannan din na zamanin da ne jama'a duk waɗannan bidiyoyin da tun da can ana yin su kuma yanzu ma wasu ana yin su daga cikin waɗanda ake yi a yanzu yayi magana akan taqlidi sautil qari kwaikwayan muryar wani mai karatu daban, anan yayi dogon bahasi jama'a kamar da muka ambata a jiya, ya bayyana abubuwan da ke da alaka da kasancewar sahabbai a zamanin su. An san masu dadin murya irin su Abubakar Siddiq, irin su ainihin Salim Maula Abi Hurayfa, irin su Abu Musa Al-Ash'ari, Abdullahi dan Mas'ud. A bayan su an san wasu mutane masu murya haka da dadi, irin su Asim Ibn Abin Najud, Asim mai kira'a. Yace kai duka jingina waɗannan ma gaba daya. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi kowa dadin murya da iya karatu da kyautata karatun Al-Qur'ani. Amma sahabbai ba a taba samun dalili akan cewa kwaikwayon murya shi suke yi ba. Kowa na kokarin yayi karatu ne da irin tashi muryar ya gyara ta. Sannan sai yace wa fi man ba'dahum tatabba'atu kutub as-siyari wat-tarajim ma amkana falam ara taqlid as-sawti lil qurra. Yace bayan sahabbai da tabi'ai kuma na bi tarihin malaman karatu, malaman Qur'ani a cikin littafan tarihin su iyakar iyawata, ban ga inda aka ce suna kwaikwayon sautin juna ba. Ban ganshi a matsayin amalan mawrusan, wata al'ada da aka gada ba. Yasta'zibul qari'u sauta qari'in akhar, ban ji inda aka ce wani mutum makaranci idan muryar wani ta burge shi fa yuqalliduhu, kawai sai ya ci gaba da kwaikwayon muryar ba. Wa huwa waqifun bayna yaday rabbihi fil mihrabi, yana tsaye gaban Allah yana karanta Qur'ani amma da muryar wani ba. Ban ji wannan ba sam a cikin bibiyar da nayi. Da haka yace wa idha kana alhal kadhalika fa'lam annahu fi asrina badat zahiratun ajiba lada ba'd alqurra'i in akhadhu fi at-taqlidi wal muhaka ala sabil al-i'jab wa at-talazzuz. Yace ka sani da cewa a zamanin da muke rayuwa din nan an samu wata sabuwar bid'a, abun ban mamaki ta bayyana shine meye. Makaranta suna kwaikwayon muryar wasu dan waɗancan din na burge su kuma suna jin dadin karatun su. Watalaqanahu at-tullabu, kuma sun koya wa daliban su, sun lakkana wa daliban su muryar wasu. Wa hum fi dawri at-talaqqi, a lokacin daliban ke koyon karatu. Summa sarat hadhihi al-ada fatakawwana minha hadhihi adh-dhahira, wannan al'ada ta yadu kwarai sai aka samu wannan ainihin sabon salo na zahiratul muhaka wat-taqlid fi as-sawt kullun bihasabi man a'jabahu sautahu, kowa na kwaikwayon wanda murya shi ta burge shi. Ba haka bane, an san ƴan makarantar da su mun shawi suke kwaikwayo, waɗannan kuma ɗaliban malam wane kuma kusari suke kwaikwayo mai kasuru, ko ɗaliban malam wane kuma wa suke kwaikwayo zazzakiya, ɗaliban malam wane kuma suna kwaikwayon ayyubi ne. Ana nan sai a samu wani sabon mai karatu ya taso a fasi ko ne suna wannan shatiri, sai wasu su ma sai su kokari dan su samu nasu muryar daban, a ce muryar makarantarsa daban da wadda aka saba a gari, sai su je su zauna su ta sauraron shatari har sai sun iya muryar shi. Wannan bid'a ce, bid'a mummuna jama'a. Ko mun gane wannan, ya zama yanzu murya ita ce identity din ku kenan, ba Qur'ani ba. Ce a aini zan kai yaro na ne makaranta kaza saboda manshawi ake, ba Qur'ani ake so a koya ba kenan. Tun zamanin da Ibn Kathirin a cikin Fadailul Qur'ani ya wannan maganganu akan wannan irin dabi'a tun ma bata yadu ba. Ko mun gane wannan, malam ya ci gaba da cewa wa hadha yadullu ala annahu mahdhurun kabirun wa huwa qira'atul qur'ani bil alhan, wannan abun kyama ne ba abun kauna bane. Karanta alqur'ani da irin alhan na wani malami daban ko na wani makaranci daban wanda ainihin wato ba naka ba. A ƙarshe yake cewa duk da yake fa ba a inkarin ya zama mutum yana kwaikwayon muryar wani malami da ya koya mishi karatu kawai ba dan wai ya kalewa malamin ba, a'a, dan ɗabi'ar da ake samu ta kwaikwayon juna tsakanin malamai da ɗalibansu da kuma at-ta'assur wa at-ta'sir, wannan dole ne malamai suna barin wani ta'asiri a cikin ɗalibansu. To idan irin wannan ne ba wai an maida shi al'ada ba, to wannan yace babu laifi jama'a. Ina fata mun gane wannan. Yace babu laifi irin wannan, amma a ce wai a zauna kawai ana ta kokarin lakantar murya da salon ainihin wato maganar wani, to ba daidai bane. Bal yudafu ila almuhakati lisauti alhasan anna fiha nau'u tabaiyatin muzilla, a ƙara kuma akan cewa kwaikwayon muryar wani akwai maida kanka dan tabaiya, dan bin wani, ka wulakanta kanka kenan. Muzilla, wanda yake mai wulakantar da kai, washar'u yabni fi nufusil izzata wal karama, shari'a ku tana gina wa zakata ne wato daukaka da karama, wa tarqiyatul uqul da daga hankalin mutane, wastiqlaliha da kuma samun yanci naka na kanka, wa tumahhidu mutaba'ataha li hadhihi nubuwa la ghayr, sannan zaka tsara ka ne dan ka bi ainihin shari'ar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ba shari'a ko tafarkin wani ba. Wa ta'ammal hal man qallata sautahu kana muqallidan li akhara am bi hukmi ma wahabahu Allahu lahu, wa ta'ammal aidan hal ra'aita 'aziman yusharu ilayhi bil ilmi wal fadli wal makana yuqallidu sauta akhara fil qira'ati aw fil khitabati aw fil adhani aw fil kalam al mu'tadi wal ada'i fihi. Yace tsaya ka lura ya kai aramma, shin wanda kake koyon sautin sa shi sautin wani yake koyo, koko wanda Allah ya bashi ne yake amfani da shi? Sannan ka tsaya ka kalla, shin ka taba ganin wani babban mutum a cikin darajar siyasa ko ilimi ko falala yana kwaikwayon muryar wani a gun karatu ko a wurin jawabi ko a wurin kiran sallah ko a wurin ainihin magana ma ga magari, a ce duk sanda zai magana muryarsa da wani yake kwaikwayo, shi kuma gwamna ne yanzu, ka taba ganin haka? Duk sanda zai magana muryar Obasanjo yake kwaikwayo, shi kuma minista ne yanzu, ka taba ganin haka? Kowa na shi yake yi da shi. To haka hakkiran sallah jama'a, kuma inda kuka jaye ilhaki da shi anan, Allah ya tsare wannan da yayi bahasi dogo akai, karke yake cewa wa ansahu kullu muslimin qari'in likitabillahi ta'ala wa bi khassatin a'immatul masjid, ina yin nasiha ga dukkanin musulmi ne kanta alqur'ani musamman limaman masallatai, an yakufu anil muhakati wat taqlid, sidakata daga kwaikwayo da ainihin biyewa fi qira'ati kalami rabbil alamin, biye murya wani wajen karatun alqur'ani, fa kalamullahi ajal wa a'zamu min an yujlaba lahu alqari ma lam yutlab minhu shar'an za'idan ala tahsinis sauti, zancan Allah ya fi karfin ka je ka sanya wani abu a cikin shi wanda wai kana kokarin ka gyara amma kuma abun shari'a bata ce ayi shi ba. Allah ya tsare mu. Sai kuma yayi magana akan ainihin wato at-taharruk inda al-qira'a, mutum yana karatu yana ainihin rawa da jikin shi ko yana motsawa ko yana kada jikin shi ko yana yin gabas da yamma, yana ainihin yamilu yaminan wa shimala, wannan ma babu kyau. Wannan yace a ƙasar Andalus aka fara samu wannan bid'a, malamai suka yi ta mata inkari kamar ta wuce, daga baya kuma ta ƙara dawowa, musamman har yanzu zaka tara in ka je ƙasar Misra ana yin haka, ko anan ƙasar ma ko dan mutum kawai karatun ya mai dadi kawai sai dinga yayi gaba yayi baya yayi dama yayi hagu, wannan ma babu kyau, a kiyaye alagatu malam ha limanci ko to kaji hadda limamai sai ka tsaya jam ya kai liman, ba rawa aka ce ka dinga yi ba. Daga cikin abubuwan da ya tattauna har ila yau akwai bayani da yayi akan daga cikin bid'o'i shine yace al-mabhasu rabi, rattaba an-nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam fi qira'ati salatil jumu'ah thalatha sunan, annabi alaihi salatu wassalam ya tsara sunnoni kala uku wajen karatu a sallar juma'a, suratu qira'atu suratayil juma'a wal munafiqun, ko dai a karanta suratul juma'a da munafiquna, aw suratayil juma'a wal ghashiya, ko juma'a da hal ataka hadithul ghashiya, aw sabbih wal ghashiya, ko sabbih isma rabbikal a'la da hal ataka, wa qad fasha fi asarina al-udulu min ba'dihim an hadha al-mashru'i, a zamanin da muke rayuwa inji bakar an samu yaduwar cewa malaman sallar juma'a sun karkace daga wannan shari'a, ila ma yarahu al-imamu, liman na karanta kawai abin da ran shi ya ga dama ne, min ayatin aw suwaril qur'anil karim mutanasiban ma'a mawdu'il khutba, karanta ayoyi ko surori wanda za su dace da asalin abin da ya hudu ba akai, in yayi hudu ba akan ana jiba azumi ko yayi hudu ba akan azumi da falalashi, to da ya tashi sallah sai ba zai karanta muku abin da annabi ke karanta ba, sai ya karanta muku mene, ya ayyuhal ladzina amanu kutiba alaykumus siyam, wai yana ganin munasaba ce wannan, idan an yi wata mutuwa ne ta girgiza mutane ya zo yayi hudu ba akan ayi imani da Allah ayi hakuri, idan musiba ta samu mutane lalle mutuwa jarabawa ce kaza kaza kaza, da ya tashi sai ya karanta muku alladhina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi, in yi hudu ba ne akan tashin kiyama kaza kaza, da ya tashi sai ya karanta muku inna zalata sa'ati shay'un azim suratul hajj ko wani makamancin haka, in yayi labarin annabawa ne da ya tashi sai ya karanta muku qasas ko Ali Imrana ko Shu'ara ko makamantansu, to duk wannan da tunanin wai haka din wani burgewa ne, ko mun gane haka din wai nuna irin shi ya san sirrin Qur'ani, za a dauko abin da ya dace da nan a hada shi. Haba alagata malam manzon Allah shi aka saukar da Qur'ani ba haka yake yi ba. To yanzu duk wannan ka fada ba sai to meye wannan, ai wannan ba wani abu bane, a wani abu ne. Me yasa ya zama wani abu? Saboda wanda aka sauka mishi da Qur'anin yayi irin wannan aikin, ko ba haka yi ba? Dan daga cikin qawaid na bid'a akwai cewa duk abinda yanayin rayuwar salaf ta hukunta za a iya yin shi, sai zama ba su yi shi ba ko, to bid'a ne in an yi shi. Akwai abin da ya faru a zamanin salaf zai hukunta da sun yi irin wannan abu, sun samu damar yin haka, amma ba sai ba su yi ba. Yanzu misali tiles ɗin da ke cikin masallatanmu, salaf ba su taɓa samun kansu a yanayin tiles ba, don ba su san shi ba, bai san su ba, kuma ba a kawo shi masallaci da nufin wani ƙarin falala ga masallacin ba ko, kuma gane wannan ba kuma wani juz'i ne na ibada ba, to wannan babu laifi. Amma ai akwai munasabat kama irin wannan da annabi ya zo ya jawabi a sallar juma'a da wani abu ya biyo bayanta ko wani abu ya rigaye ta, ba a samu yana yin jawaban in ya gama ya nemi ayoyin da suke da alaka da su ba, to sai a ce ai salaf sun samu yanayin da za su yi wannan. Masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam kasa ne a cike da rairayi, amma ba a taba samun yanayin da za a ce bari a zo a dinga jan layi saboda sahu ya tafi daidai ba. Kaga kasa ce ya fi da duma cancantan a ja layi don ya tafi daidai, amma ba sa yi. To ya nuna wannan jan layin ba addini bane kenan. Shine daga cikin qawaid da ake gane bid'o'i, a samu dalili ya tsayi akan yiwuwar salaf su aikata irin wannan abu, sai zama ba haka suka yi ba. To wanda suka yi shine daidai, naku da kuke ganin kun yi ko ba daidai bane, daidai da kuke ganin kanshi. Sannan da kullum mutane suna kokarin su kare, to ai kokarin gyara addini ne wannan, shine abinda shedan ke riya wa mutane, yake labbasa wa mutane cewa kara addini ne, karawa addini armashi ne. Dan dariƙa da kake suka cewa yana yin maulidi shi ma hujja shi kenan, cewa maulidi ƙara wa addini armashi ne, ɗaukaka darajar ma'aiki ne sallallahu alaihi wasallama, ba haka suke faɗa ba? To me bambancin shi da kai da kake yin wannan? Yace wa hadha taharri, wannan kirdado a ce sai an nemi ayoyin da suke da alaka da inda ake karantawa ko abinda aka yi huduba a kan shi, lam yu'sar an-nabi sallallahu alaihi wasallama, sam ba a taba hakaito shi daga manzon Allah ba, wala yu'rafu an salatil umma, ba a san shi daga magabata ba, faltizamu zalika bid'a. Malam Bakar yace lazimtan yin haka bid'a ne, wa hakaza qasdul uduli anil mashru'i ila siwahu ala sabili tasannun, haka kuma nufatar karkacewa daga abin da yake na shari'a da tunanin haka din ma daidai ne, haka din ma sunna ne. Yace wannan fihi istidrakun ala shar'i, kama kana cin diddige da cin gyara annabi ne sallallahu alaihi wasallama, wa hajarul lil mashru'i, kana kaurace ma wanda aka shar'anta ne, wastihbabu zalika, kana nuna dacewar a daina yin irin na annabi kenan a kama na wasu, wa ihamul ammati bihi, kuma kana nuna wa talakawa da jahilan gari cewa babu komai, wallahu alam. Musamman idan ana ganin ka malamin sunna, ko an san masallacin ka masallaci ne na ahlus sunna, sai ka zo kana yin wasu abubuwa bid'o'i, kana ba wa amawa hujja ne akan ci gaba da yi. Yanzu misali kamar wannan kadiya da ake ta maganganu a kanta, amma galibi ƴan uwan mu ahlus sunna sun kiji cika masallatai da loudspeaker ta baza gari cikin dare, da suna ana sallar dare a lokacin da mutane mafiya bacci suke, an taɓa mutane nasiha cewa su daina, amma masallatan ahlus sunna sun ki dainawa. Da haka kowa sai ka ji ya ce to ai ana yi a masallacin su wani ma, kiran sallah na ɗaya ranar juma'a ba tare da bukata ba, ana yi a dukkanin masallatan ahlus sunna na ƙasar nan. Da haka in wani ya zo ya yi wa'azi ya ce babu kyau, sai a ce ka fi malam wani ilimi ne, na je masallacin shi na ga ana yi, in karatu ne shi a Madina ma ya yi, shi digiri uku gare shi, tun kafin ku taso ku ce za ku yi da'awa, ka san yana da'awa. To kaga duk irin wannan yanzu ka taimaka wajen yaɗa barna. Haka ya ƴan uwa ahlus sunna, ya kamata mu dinga gane cewa muna wakiltar manhajin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam, ba muna wakiltar kawunan mu bane. to duk abin da zamu yi ya zama ya tafi in conformity ya dace da manhajin tun farko kamar yadda na ambata mu saba wa kanmu da ba zamu yi abu ba sai mun san hujjar shi ba wai kawai dan mun ga ana yi ba dan mun ji ana yayin shi ba ko dan mun je wata ƙasa ko mun kalli wani cassette ko wani shiri a wata ƙasa a wata tashar TV kawai mun ga ana yi ya burge mu sai mu zo mu ce zamu wannan dabi'a ce ta ƴan siyasa ba dabi'a ce ta masu addini ba asla ƴan siyasa ne wani ko fulawa ya je ya gani a wata ƙasa sai ce sai ya kawo ta garin su to amma duk abin da za a karanta tukunna a samu hujjar shi a cikin addini to sai a zo a yi amma in ba haka ba a bar shi kar a sake tukunna a ce za a yi ko mun gano wannan da ke zama Allah ubangiji ya samu dace ina ganin za mu dan dakata da wannan ainihin doguwar tattaunawa mu koma cikin littafin sai an dan ƙara gaba dan kada sakin layin ya zama yayi yawa ko eh in an dan ƙara gaba kuma sai a dan sake samun wani wuri a sake sakin layi gurgurdan hali ina fata mun gane wannan jama'a sai mu na'am 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 yana tafiya yana kaiwa ya kawo ta ai ba rawa bane tafiya kuma ana yin tafiya ana yin katu a tsaye mun karanta anan zaka yin katu a tsaye zaka yi a tafiya zaka iya a zaune matakar ba ya mai da wannan cewa dole ne sai ya haka ba ma'ana bukatu yayi izuwa ga yin haka eh babu laifi wannan insha Allah na'am na'am eh akwai bambanci mana abinda ke faruwa shine tabbas yadda ake hadda yanzu ba irin na zamanin salaf bane amma wannan kuma bai hana a samu wasu su haddace alqur'ani suna yara wannan yara dama su za su haddace alqur'ani za su haddace shine kawai matanin dan kwakwalen su ba su kai su fahimci ilmomin ba ka fahimci wannan da kyau amma bambanci shine a zamanin salaf idan yaro ya haddace alqur'ani dan shekara 12 to ba za a kimsa mai a kwakwalen shi cewa shi malami bane ba za a kimsa mishi psychologin malanta ba yadda yake yanzu ba za a fara celebrating din shi ba a dinga yawo da shi kasa kasa gari gari ana nuna shi cewa ya haddace alqur'ani a ya gama kamar primary ne kawai a cikin karatun addini dan haka daga nan zai shiga cikin ilmomi wannan hadda za ta zama kamar yadda karatun primary ko secondary yake ga dalibin da ya shiga jami'a shine wato abinda zai taimake shi ya fahimci ilmomin fiye da watakila wanda ba irin shi ba wannan kam yara su haddace qur'ani irin haka daidai ne falalaci amma ba wai in sun haddace shi kenan su zama malamai ba inda kuskure yake tasowa kenan a ce duk wanda ya iya doran alqur'ani to an yi certifying din shi a matsayin malami wannan kuskure ne a yanzu kuma abin da ake kenan ko ba haka bane a dinga celebrating din su a sa mishi tunanin eh to ashe shi yanzu fa masani ne da haka ba zai ƙara koyon komai a cikin addini ba bayan shekaru kaɗan ya zama ɗan shekara 23 da 5 shi ma ya buɗe makaranta hadda shi kenan sai ga ya lalace abubuwan da zai dinga yi a makarantar da siyasar gudanarwan da harkar addinin duka zai zama kawai ba irin na addinin ba ne ko dai neman duniya ko riya ko wani fajirci ko shirme iri daban-daban ga suna faruwa a irin wannan makarantar shirme iri daban-daban za ka iya ba da misalai guda 1,000 a kai ba haka ba ne to kaga inda bambanci yake kenan a sanya yara a turba karatun alqur'ani tun suna ƙanana wannan daidai ne salaf suna yin wannan idan sun haddace kar a tsaya iyanan sun samu fandisho na farko na su zama masana addinin Allah ma'ana kwakwalwarsu tana da sharpness da rike karatun kenan sannan sun samu qur'ani ya buɗe hazaƙarsu zai zama musu bedrock na ilimin wannan game da yara kenan manya fa to manya ba daidai bane a koya musu alqur'ani doron matani kadai saboda sai aka kalla kuma sahabbai da suka musulunta suna da girman su ya so koyi alqur'ani sun koyi shi ne tare da ilmomin shi da komai to su manya tunda kokolosu na iya daukar ilmomin kada a takaice kada akan hadda zan yi wannan bayanan na dakatar da su ne saboda kada mai ta tafiya kawai har mu manta inda muke amma suna nan zani na roƙi dan uwa Malam Umar kuma ya bada dama a tattauna akan waɗannan masail din su shiga cassette dan su zama izina ga ƴan uwanmu kuma dan in wani ma yaji Allah ya taimake shi ya riga mu aikatawa duka alkhairi ba ma ihtikarin abu ka'idoji da tsare-tsaren da za mu wajen haddatar da mutane alqur'ani idan zai zama da sun gama haddar to ba mahaddata ne kadai alarammomi ba a'a masana qur'ani yawa sun san qur'ani sun san ilmomin sa sun san tafarkin sa dan kalla da ke ku gani yanzu duk wani wanda ke da tafsiri da shi da alaramman shi da za a ce ya ba alaramman dani alaramman zai tafsirin ba zai iya ba dan kawai matanin kawai ya sani kai sanda ake karanta da tafsirin ma fa shi ya ga bakin in ka kalli idan shi hannun shi zaka gane bai ma gane me yake yi ku kalla da ke ku gani in aka nuno alaramman reaction din shi zaka ga ba irin na masu saurare bane dan shi yana ganin ya gamsu da doran matani da ya iya wannan da yake ana wa jahilai ne kadai wannan shi ne tunanin su wallahi wannan shi ne tunanin su in kana fira da su ka san wannan ai tunda da ya samu qur'ani to kawai shi yafi kowa jiya muke hakaitowa daga al-Imam Malik a cikin mudawwana aka tambaye shi algabata malam zamu nada limani muna da wani alramma da ya iya qur'ani amma bai san fiqhu ba ko a ba shi limanci Imam Malik yace a kar ku nada shi liman dan za ku sa mishi girman kai ya zata shi malami ne sannan kuma in sallah ta lalace ba zai iya gyarawa ba jiya muke karanta wannan je karanta yana cikin mudawwana da haka mala a takeice abinda ake cewa shine yara a koya musu alqur'ani tun suna yan kanana a darraba su akai wanda Allah ya mishi gamdakatar da baiwa aka samu yanayi mai kyau idan ya haddace wannan falalaci alkhairi ne amma to an fara kenan kar a sa mishi tunanin malanta kar a mishi biki cewa yayi graduating kar a kira wata walima a tara jama'a a ce gashi ya sauka daga nan ake canza musu tunani a nan garin Zaria an samu rigingimu da yawa tsakanin malaman makarantun hadda da daliban su saboda duk daliban da aka zo aka musu biki aka ce an yaye su ko to fahimtar su shine sun zama malamai bayan mako biyu sai malamai yaji su ma sun bude makarantar su sai kuma dalibai su fara yayin su sai su kwashe mushi dalibai shi kuma sai hasada da bala'i ta taso mushi an yi wannan rigingimu da yawa wani sai an je sulhu gaban dattawa na rantsi da Allah ni shaida ne akan wasu su kuma manyan za ku yi musu karatun alqur'ani da mata da sauran waɗanda hankalinsu ya kai su fahimci ilmomin to sai a koya musu tare da ilmomin shin za a ɗauki salo ne na duk shafi ko aya ko sura in an gama karanta ta da tilawata da haddata to a tsaya a tsintsinci ilmomin da ke cikinta ko kuma a koyar da ilmomin tukunna preliminary sama-sama wanda duk ayar da za a karanta ko sura to sai a ɗabbaka ilmomin akai kuma ilmomin na salaf ne su ma yi asbabun nuzul gharibul qur'an da ainihin wato ire-irensu magana akan abin nan nasikh wal mansukh magana akan ahkamul qur'an ina aka kwana game da ainihin wato bambancin qira'at da ke cikin waɗannan ayoyi da makamantansu ibnu taymiya ya hadisi qur'ani da wuri imamu nawawi ya hadisi alqur'ani da wuri da makamantansu to amma a tarihinsu daga nan shikenan suka zama malamai ai daga nan ne ma suka fara koyon karatu daga nan ne ma iyayensu suka sallama su inni nadartu laka ma fi batani muharraran suka ce to ku je kawai kun ga mai makaranta mu mun hakura kar ku yi mana wanki ko shara ku ko ku je gona ko ku je taya ma aiki a rumfar kasuwa ku tafi kawai aka sallama su ga malamai shine aka ji labarin su haka amma waɗannan da ake ce ma alarammomi da malaman hadda wane ne shekaru 20 baya zuwa yanzu in dai ba yayi wani karatu ba daga wannan hadda ya zama malami wane ne sai dai ya zama dan siyasa yes yana bin alhazan birni ko ya san yadda zai a sa shi a cikin kwamitin musabaka ko ya san yadda zai a shigar da shi a kwamitin ci da marayu ya dai samu wani abu da ya makale da addini amma ba zai malanta ba dan malanta ba a yin ta da ƙarya kai karatu kawai kai iya wanda kai iyakacin shi za a ji a bakinka ba kamar kuɗi ba ne za ka iya ƙaryar kuɗi ka bayyana kamar kana da kuɗi kuma ashe ba ka da su ko mutane su yi maka tsammanin kuɗi ashe ba ka da su kuma a dinga hukunta ka a matsayin mai kuɗi amma shi karatu ba a mishi wannan dabo din ko mun gane wannan da kyau jama'a na'am sai ka ce mene malam yaya layukan suke an fitar da su ne musamman don sahu haka aka yi shi custom made don ya gwada sahu in dai ana tunanin wannan an yi shi ne da suna addini bid'a ne kawai in za a sa kafet a masallaci kawai a sa kafet in an zo tsayawa tsaya gwargwadon yadda ya sawwaka amma in ana tunanin wai dole sai an ja layi sannan sahu zai miƙe bid'a ne dan ƙari ne a cikin abin da salaf da za su iya yi ko ba su yi ba ƙari ne a cikin abin da salaf sun samu yanayin da za su yi amma ba su yi ba mu gane wannan amma idan ittifaqan ne ya zama haka wataƙila dattin kafafin mutane ya tada layi ko to babu laifi wallahu a'lam to rufe ido gun karatu ana karatu ana rufe ido shi ma wani ƙari ne a cikin salon karatun addini ya kamata dai mu dinga kiyaye abubuwan yaya salaf ɗin suke yi wato ƙarancin ilimin salaf ne fa ya kawo wannan fa ƙaranci ne muna cewa mu salafiya ne amma muna da ƙarancin ilimin salaf da mala albani na faɗan maganan nan wallahi da daman mu gani muke kawai yana tsanantawa ne cewa ba a san ilimin salaf ba amma in kana hulɗa da mutane kana shiga cikin yanayi da sauransu za ka gane da gaske ne har waɗanda muke claimin mu ahlus sunna ne ko 'yan izala ne to kawai mun yi ƙaura ne daga bid'a ko daga al'ada muka ari sunan izala ko sunna muka naɗawa kanmu ba tare da mun shaƙi asalin ɗanɗanon ilimi da tsarin addinin salaf ɗin ba saboda kuma galibi ba a damu da zuwa makaranta ba mutane ba su damu da zuwa makaranta ba yanzu misali sallar da ake ta juma'a a nan masallacin wataƙila ana samun sama da mutum 10,000 suna sallar nan cika anguwan na ake kullum amma kuma kullum za a sanar za a yi tafsiri za a yi kaza amma wanda su tafsirin ba su kai kashi ɗaya na masu sallar nan ba kuma ba sa zuwa a ko'ina ba ba wai suna zuwa wani wuri ba ne ko mun gane wannan in ka je bakin masallatai sai ka tarar ga malami a cikin masallaci yana karantarwa da wasu 'yan ɗalibai tsiraru mafi yawan mutanen ango kuma suna waje suna jira wai a yi isha a kira isha su yi sallah kuma ba su iya wannan karatun ba kuma su ahlus sunna ne ko an kira sallah ba sai 'yan ɗariƙa ba su je ba amma suna nan a bakin masu balangu da masu shayi da masu kosai da doya suna jira waɗannan ɗaliban 'yan tsiraru da malaminsu su gama karatunsu su dai sallah kawai za su yi kai akwai jur'a ma ta in malamin ya tsawaita sai wani leƙo ya ce algawatu ma lokacin sallah ya yi amma kuma duk da haka idan aka samu wata matsala a sallah wannan jahilin mai girman kai yana da magana saboda yana ganin shi musulmi ne kaga duk waɗannan wato wasu fitintunu ne da ba yadda ka iya da su a yanzu sai dai a yi ta wa'azi ana wa mutane nasiha na taɓa yi wani ɗan uwa nasiha irin haka na ce amma kai nan masallacin ba karatu ake ba ya ce na ce to me yasa ba ka shiga ce a wallahi malamin ne gaba ɗaya kawai baya burge ni ce a ai ba maganar burgewa ba ne na ce to kadara bai burge ka ba za ka iya sauraron katin shi ba kana zuwa wani wuri daban ka je irin wannan karatun ya ce a na ce to kana kanka jafa'i ne kaga wannan yaran da kake ganin suna shigowa unguwan nan nan masallacin ko kaji ko kaso nan gaba kaɗan nasu ne kaka ga cewa babanka ne ya gina wallahi karar na gaya mishi wannan da ce wallahi ko kaji ko kaso wannan masallacin nasu ne in baka tsaya kai karatun nan ba Allah ya tsare mu faslun fi hadihi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama fi iyadatil marda gaba dake bayani akan tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama dangane da gaida marasa lafiya dangane da zuwa asibiti da wuraren jinya da gidajen marasa lafiya ya gaishe su annabi sallallahu alaihi wasallama yana yin wannan aiki na wato gaida marasa lafiya to yaya yake yi kana sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama ya'udu man marida min ashabihi manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama ya kasance yana zuwa ya gaida wanda duk ya rashin lafiya daga cikin sahabban shi, ma'ana shine babba gare su, shine jagora, amma wannan bai samu shi girman kai ko dagawa yace ba zai je ya gaida na kasa da shi ba. Ya daga cikin sunna zuwa gaida marasa lafiya, kuma wanda ke kasa da kai. Malaman musulunci na farko an same su da irin wannan dabi'a. Imamu Ahmad bin Hanbal yakan tashi ya je ya gaida daliban shi a gidan ba su da lafiya. Al-Imamu Abu Hanifa a cikin tarihin rayuwarsa, kamar yadda Khatibu ya bada labari, Khatibul Baghdadi, cewa kullum kusan shekara 40 a kowace ranar duniya inda yana zaune a gida baya fasa yin ɗaya daga cikin ayyukan nan masu zuwa gaida mara lafiya, zuwa jana'iza, ziyarar 'yan uwa, ziyarar makabarta, zuwa wajen wa'azi, karantarwa, sallar dare. Abu Hanifa baya fasa wannan abubuwan kullum. In gari ya waye zai zauna a majalisi tun bayan asuba ya karantar har zuwa hantsi, sai ya tashi ya tafi kasuwa ya je yana da shaguna. Babban attajiri ne, yana da shaguna da ake sayar da iyadi da kyallaye, ya je ya supervising abin da ake da sauransu. Idan an yi azhar to sai ya nemi ina ne akwai mara lafiya ya gaishe shi, sai ya tafi gaishe shi. In ba mara lafiya akwai jana'iza, zai tafi jana'iza. In babu jana'iza zai duba ya je ya gaida wasu 'yan uwa ko dangi ko wani malaminsa ko wani abokinsa, sannan bayan la'asar ya dawo gida ya zo ya ƙara yin majalisi na karantarwa. Idan ya ga wannan majalisi aka yi magariba, kafin isha sai ya zauna da ɗalibai na musamman ya koya musu ilmomi da ƙa'idoji na usuli da makamantansu. Bayan nan kuma da ya shiga gida in ya ɗan yi bacci sai ya farka ya kama sallah. Haka aka ce ya yi a rayuwarshi sama da shekara 40, baya fasa irin wannan ɗabi'ar. Da ya kai musulmi yaushe wanda ka gaida wani mara lafiya? Har mu ma ba a ganin ka asibiti sai in dai kai ne mara lafiya, ko in kana da patient da an gan ka asibiti sai a ce kana da patient ne, ma'ana in ba ka da patient to ba abin da zai kawo ka nan kenan. Ya kamata mu saba da zuwa gaida marasa lafiya. Akwai falala, akwai alkhairi, za mu ji bayanai akan su insha Allah. Wa'ada gulaman kana yakhdimuhu, ya taba gaida wani, ya je ya gaida wani dan karamin yaro da ya kasance yana mishi hidima a gidansa. Min ahlil kitabi, wannan yaro ba musulmi bane a lokacin nan, krista ne ko abin nan ba yahudi ne. Bukhari ya fitar da hadisin sa a cikin ainihin sahih din sa, a cikin babun da ya kira da suna babun idza aslama sabiyyu, a cikin kitabul janaiz ko babun da ke bayani idan yaro ya musulunta za a mai sallah kenan ko. Ana sai ba da labari cewa manzon Allah yana zuwa gaida wannan yaro, shikenan sai iyayen yaron yana cikin halin gargaran mutuwa, sai ba annabi ya ce mishi ka ce la ilaha illallah, ka faɗi kalmar shahada. Sai yaron ya kalli iyayen shi suka ce mishi atai abul qasim, kayi biyayya ga Muhammadu baban Qasimu sallallahu alaihi wasallama. Allah ya mai yaro gamdakatar, ya furta kalmar shahada, ya mutu musulmi. Da haka kenan daga cikin wanda za a yi zuwa a gaisar har da waɗanda ba musulmai ba, krista da yahudu da maguzawa da duk wani wanda ba shi da lafiya, ba laifi ba ne ka je ka gaishe shi. Na'am. Batu a kan mutum bayi da lafiya an ce ya ce la ilaha illallah ya faɗa, daban ne da kuma wancan da aka ce ba za a shi tuban mutum ba matuƙar ya shiga gargara. Ai ba iri ɗaya ba ne, shi da kanshi ne misali ya rayu cikin zunubi da ɓarna, sai zo ƙarshen rayuwa da ya ga mutuwa bawahan sai ya ce inni tubtul ana, shi ne aka ce ba za a karɓa ba, irin na fir'auna kenan. Inni tubtul ana, in ya ga mutuwa bawahan. Amma mara lafiya wani ya ce mishi ka tuba mana, ka faɗi la ilaha illallah, wannan annabi ne da kanshi, ba iri ɗaya ba ne. Ni ban ga karo tsakankaninsu ba, a taimaka mu akwai karo tsakani, ba iri ɗaya ba ne. Yes, wannan wani ne da ce mishi ka faɗi la ilaha illallah mana, wannan kuma shi da kanshi ne yana cikin zunuban bai tuba ba, sai da ya ga mutuwa ga ta gashi kawai sai ya ce bari tuba yanzu, to shi ne Allah ba zai karɓa ba. Ok, fasara da na yi yana gargara ne mana yautadar, amma wani ne ya ce mishi ka tuba mana. wanki shi zai kalla abun kamar sun yi kama da juna to jazakumullahu khaira na'am na'am eh yawa yawa to kaji irin misalin kaji irin misalin karara mutum ne yana ta fasikanci yana bin mata an yi da shi ya tuba yaki sai da ya kamu da kanjamau ya riga ya fito ya bayyana yayi jinya wata da watanni to sai ya ce to yanzu na tuba ba zan kara ba saboda ya riga ya gani an rubuta an ce likitoci sun ce kawai a jira lokaci go to sai ya ce bari ya tuba a'a wannan ba tuba bace wannan wayo ne kuma Allah ya kama shi shine irin wannan da yake fada yawa kuma akwai bambanci tsakanin wanda yake cikin sabo da wanda a wajen musulunci yake akwai bambanci kaga wannan cewa aka yi musulunta ya malun sayyati hatta idha hadara adumul mautu qala inni tubtu al'ana wal ladhina yamutuna wa hum kuffar ko kaga wanda yake cikin sabo ya san gaskiya ya kibi ya shiga sabo ko barna ko kafirci to shine idan ya ga mutuwa ya ce na tuba tuba ba za ta yi ba kamar da fir'auna yayi fir'auna ya san Allah gaskiya ne ya san annabi Musa annabin Allah ne amma ya kafirci yana ta shedanci da kawo barna a cikin kasa sai da ya ga mutuwa ta zo hatta idza adrakahul garaku sai da ya ga ruwa zai hadiye shi sai ya ce to na tuba amantu annahu la ilaha illallazi amana bihi banu isra'ila to wannan shine ba za a karba ba da haka mutun yana yin sako ya dinga tuba ne a san da yake cikin hayyacin sa ba sai ya ga cewa babu sauran alamar rayuwa game da shi ba wallahu a'lam a takeice wannan hadisi malam yace wa'ada amma huwa huwa mushrikun haka nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ziyarci baffansa Abu Talibin kenan ko a halin Abu Talibin din yana matsayin kafiri mushriki wa arada alaihim alislam ya gabatar da addinin musulunci ga wancan bayahude yaro dake mushi hidima da kuma wannan kawuna sa mushriki fa aslama alyahudiyu yaran nan bayahude Allah ya mushi gamdakatar ya musulunta walam yuslim ammuhu amma Allah cikin hikimar sa da tsarin sa annin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Abu Talibin Allah bai mushi gamdakatar ya musulunta ba wannan hadisi shi ma yana cikin sahih bukhari na ainihin shi kawun na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kissar da ainihin wato aka ruwaito cewa gashi bai da lafiya manzon Allah ya zo ya duba shi ga kuma kasurguman kafirai su Abu Jahl da su Abdullahi dan Ubayyu Abdullahi ibnu Abi Umayya kenan ko ibnu Abi Umayya da wasu sauran kafirai suna zaune annabi yana ce mishi ya am قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله كتي لا إله إلا الله كلمة دزن كفشي دا أقبان الله أكي تي وكا مسلنتا سي وقت أنن كفريس تي مشي كي ينزلاك با الدين إيايك كاما نيارا أترغب أم التي آبائك أنا تجسا إنسا منزا الله يفتا مي كلمة غزكيا كفران ننسا كاما تدش سنتو تدش تركيري يتي محمد كياكو ba zan iya faɗan kalmar nan ba ina jin kunyar abin da za a bada labarin cewa nayi wai abin da yake ji kenan kai ce da ba dan haka ba da ko dan ka ji daɗi a cikin ranka ba dan nayi imani ba da na gaya maka ita amma ka yaƙuri kawai karke ya mutu akan wannan kafirci manzo Allah ya fita cikin bakin ciki da aka zo Aliyu bai ce mishi a cikin riwayar Imamu Nasa'i sayyidina Ali bai ce mishi inna ammaka Sheikh Abdal kad mata kawunka basaccen tsohon nan ya mutu ya za a yi da shi fa man yuwari manzo Allah ce to ya aka iya mu ya ki shiga addininmu su kuma waɗannan kafirai ya bata da su saboda soyayya da yake nuna mana da aka kaje ka mai wanka ka rufe shi aka je aka mai wanka sama aka je ainihin wato aka samu wani wuri can da ma aka je aka rufe shi haka Imamu Nasa'i ya fitar da wannan riwaya cikakkiya to kaga Allah ne yake wa mutane baiwa kenan wanda Allah ya ga dama ya shiryar fa innaka la tahdi man ahbabta innaka lam tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha Allah ke shaida wanda ya ga dama dan inda san manzon Allah ne da san yan gidan za su fi so a ce wannan kawuna su ya musulunta da gidan wasu gara gidanku ko da garin wasu gara garinku amma Allah bai haka ba. Ɗan Shi'a suna yin ƙarya anan su ce wai Abu Talibin ya musulunta, wannan ƙarya ce ƙarara. Wa ya fara ƙareta su? Sayyidina Ali. Kadiri kalmar bakin shi ce inna ammaka ash-Sheikh Dal, babbanka bai ma ce babana ba, bai so ya jingina tsohon da kanshi, sai jingina shi da manzon Allah ya ce kawunka tsohon nan ɓatacce ya mutu. Allah ya tsare mu daga mutuwar kafirci. Wa kana yadnu min al-maridi, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yakan zauna ya kusanci maras lafiya. Wa yajlisu inda ra'sihi, sai ya zauna kusa da kan mara lafiya. Wa yas'aluhu an halihi, ya tambaye shi game da halin cutar da yake fama da ita. Fa yaqulu kaifa tajiduka, yaya karfin jiki, ko ya jikin naka, yaya kake ji, yace ko da sauki dai, ko ta kalma irin wannan. Wa dhukira annahu kana yas'alu al-marida amma yashtahi, an bada labarin cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yakan tambayi maras lafiya ya ce me kake so a siyo maka ci. Fa yaqulu sai ya ce hal tashtahi shay'an, kana sha'awar wani abu? Fa in ishtaha shay'an wa alima annahu la yadurruhu amara lahu bi, idan mara lafiyan ya bada labarin yana son wani abu wanda kuma annabi din ya fahimci wannan abun ba zai kara ma mara lafiyan illa ko karin cuta ba, to sai ya sa a kawo mishi. Sai dai hadisin da ya zo da wannan ainihin labari hadisi ne da'ifi, haka malamai suka ce. Al-Imamu Abu Ya'ala ya fitar da shi a cikin musnad dinsa da isnadi da'ifi. Ina fata mun gane wannan. Kuma ya tabbata a cikin hadisi tabbatacce na Al-Imamu Abu Dawuda cewa mara lafiya idan ya ki cin abinci a kyale shi, kar a tirsasa mishi sai ya ci abinci, cewa Allah yana ci da marasa lafiya ne. Da haka ba daidai bane a tirsasa wa mara lafiya cewa dole sai ya ci wani abinci. In ya ci fa biha wa ni'mat, idan bai ci ba to a kyale shi, in kaga bai bukata ba to babu ainihin wato tirsasa shi akan haka. Kuma ko a yanzu ma'aikatan asibiti suna bada wannan shawarwarin cewa kar a tirsasa mai sai ya ci, in ya dan ci daya biyu haka a rubuta shi. Ko mun gane? Wa kana yamsahu bi yadihi al-yumna ala al-maridi, ya kasance yakan shafa ainihin hannun shi na dama a jikin fuska ko wani bangare na maras lafiya. Wa yaqulu sai ya mishi addu'a ya ce Allahumma rabban nasi adhhib al-ba's washfi anta ash-shafi la shifaa illa shifaa'uk shifaa'an la yughadiru saqma. Wannan hadisin Imam al-Bukhari kenan, da al-Imam ainihin wato An-Nasa'i da al-Imam al-Bayhaqi suka fitar da wannan hadisi. Muslim ma ya fitar da shi, manzon Allah yakan yi addu'a ya ce Allahumma rabban nasi, ya Allah ubangijin mutane, azhib al-ba's, Allah ka tafiyar da wannan zafin jiki ko zafin ciwo. Washi, ya Allah ka warkar da wannan maras lafiya, anta shafi, ya Allah kai ne mai warkarwa. La shifaa illa shifauka, babu wata waraka sai in warakar ka ce ya Allah. Shifaa'an la yughadiru saqama, warkar wadda ba za ta bar ragowar rashin lafiya tare da shi ba. Wa kana yaqulu, wani lokaci kuma yakan ce amsihi al-ba's rabban nasi biyadika ash-shifa'u la kashifa lahu illa ant, Allah ka goge mishi zafin da yake ji a jikinsa, ya Allah ubangijin mutane, waraka tana hannunka ne ya Allah, ya Allah wanda yake yaye bala'in da ake ciki. Wannan lafazin shi ma Bukhari ya fitar da shi da Muslim da Ahmad da Imam al-Baihaqi. Wa kana yad'u lil maridi salasan kama qalahu li Sa'd, ya kasance yakan yi addu'ar ya maimaita har sau uku kamar yadda ya faɗa wa Sa'd dan Abi Waqqas, ya ce Allahumma shfi Sa'dan, Allahumma shfi Sa'dan, Allahumma shfi Sa'dan, yakan maimaita har sau uku. Wannan shi ma hadisin Bukhari ne a cikin ainihin as-sahih ɗinsa da shi da al-Imam Muslim. Wa kana idza dakhala 'ala al-maridi yaqulu la, ya kasance idan ya shiga gun mara lafiya yakan ce mishi la ba'asa tahurun insha Allah, ai babu laifi in Allah ya so kaffara ci. Alhamdulillah, ai jiki yayi kyau, ma'ana a sanya ma mara lafiya kwarin gwiwa cewa ya ji sauki, a nuna mishi ai ba komai, wannan rashin lafiya ma insha Allah kaffara ce ga zunuban shi, wannan rashin lafiya ai yayi sauki, a jiki yayi kyau, ai gashi ma zazzabin ya sauka, ko kuma gashi har ka zauna ka ci abinci, a alhamdulillah jiki yayi sauki. Yana daga cikin wato shiririta da rashin kan gado a dinga nuna wa mara lafiya yanke tsammani, irin yadda likitoci suke yi, su gaya maka cewa to kai ka mutuwa fa za ka yi ka fa shirya kawai, ko a gaya ma ƴan uwanka cewa wannan fa ba zai saci daya a duniya ba, wannan shige gine al'amarin Allah tun farko tukunna, da kuma rashin iya aiki. Za ka ga nurses sun fi likita hankali. Nurses ko mutum na cikin numfashi na ƙarke za su dinga nuna mishi cewa fa akwai sauran rayuwa, ya ɗan ƙara sakin jiki, ya ɗan yi murmushi mara. Amma likita musamman wanda ya zama frustrated, ya yi treatment, ya kasa gano cutar, ya kasa warkar da rashin lafiya, to kawai sai ka ji cewa wannan mutuwa kawai zai, wani lokaci zai faɗa ne ma bai ma san ya faɗa ba, a gaban mara lafiyan ko a gaban ƴan uwan shi. Ya kamata likitoci su zama professional, su zama suna aiki a ƙa'idar ilimi, ban san ko wannan ilimin su ne ya halasta musu yin haka ba. Bana zai yi kama da ilimi wannan abu, zai wuya in ilimi ne ce su haka, in ƙa'ida ce ce su haka. Ko mun gane wannan jama'a, ina jin kowanmu ya san haka, in ka taɓa kai mara lafiya a asibiti ya zo mutuwa ko an daɗe ana jinya, za su gaya muku cewa wannan fa mutuwa kawai zai, wanin su dace wani ko ba su dace ba. Dan Allah shi ke kashe mutum sanda ya ga dama. Allahu yatawaffal anfusa hina mautaha wa kana yarqi man bihi qarha aw jurh. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yin ruqya, yayi ainihin tofi. Okay, na yi tsallake ko? Wa rubama kana yaqulu kaffaratun wa tahurun. Wani lokaci yakan ce in Allah ya so wannan kaffara ne, kankarar zunubai ne, wa tahurun da kuma tsarkake ka daga zunubai. Wannan a lafazin al-Imam Ahmad kenan, da ainihin al-Imam Tabarani a cikin kitabu du'a din shi da isnadi kyakkyawa. Wa kana yarqi man bihi qarha aw jurh, ya kasance yana ainihin wato yin ruqya, yin tofi na ainihin wato warkarwa ga wanda yake da qarha. Al-qarh idan kai maqafun fataha shine ainihin rauni, kaman inda aka yanka ko kurji ya fito ko makyankyaro ko gyambo. Malamai kuma suka ce idan aka mata damma aka ce al-qursu, to shi kuma shine zafin da kake ji, pain din da ke wajen, zafin ciwon shine al-qurhu. Shi kuma asalin ciwon shi wannan gyamban shi kuma shine al-qarhu. Mun gane kaman yanda da al-qarhu da al-qurhu, aka ce al-qarhu shine abinda kai ka sha wahala, wahalar da baka so ka sha ta, ko kuma abinda za ka yi ka sha wahala, wahalar da kana so ka sha ta, kai da kanka kana jin daɗin wahala ko kana sa ran bayan wahala akwai daɗi. Shi za ka ji mata da Allah ya ba da labarin su, ya ce hamalatuhu ummuhu kurhan wada'athu kurha, ɗaukan ciki da haihuwa akwai wahala, amma mata suna son wannan abu, ana musu murna, ana taya su farin ciki an gan su da ciki, an gan su da ɗa, amma kuma akwai wahala, to kurhu kenan. Mun gane. Amma karhu shine kamar a ce kwanta amma bulala, hidimarsa ya sa a zana yaro ko, to karhu ne wannan, don zai so a kyale shi ka'a mai bulala. Mun gane wannan da kyau jama'a. To haka al-qarh al-jarh kenan, wa al-qurh alamul jarh, zafin da ke cikin ciwo. To annabi yana yi ma mutane masu ciwo wato ainihin ruqya, aw jurhin ko wanda ya samu wani rauni, aw shakwan ko wanda yake da zazzabi, fa yad'u sababatahu bil ardi, sai ainihin sanya dan yatsan shi akan kasa, ya debo kasa ya shafa ko wani abu haka, ko ya taba ya daga hannun shi, thumma yarfa'uha wa yaqulu, sai ya ce bismillahi turbatu ardina birikati ba'dina yushfa saqimuna bi idni rabbina. Wannan haka yazo a cikin littafin al-Imam al-Bukhari da al-Imam Muslim. Gashi yace hadha fi sahihaini, yace bismillah da sunan Allah turbatu ardina, wannan kasa da na taba kasar duniyar da muke rayuwa, birikati ba'dina, wadda ainihin wato ta hadu da wani bangare na zufan da ke jikin wani daga cikinmu, yushfa saqimuna, muna sa rai, muna fata, muna addu'a Allah ya warkar da marasa lafiyanmu ko mara lafiyanmu, bi idnin rabbina, Allah ka warkar da izininka ya Allah. Wa huwa yubtilu al-lafza allati ja'at fi hadisi 70,000 allazina yadkhuluna aljannata bighairi hisabi. To malai ibn qayyim kenan fa ya dauko wata sabuwa yanzu ya sharuta yace wannan lafazin da yazo ya nuna cewa annabi sallallahu alaihi wasallama yana yin addu'a yana yin ruqya to wannan yana barnatar da yana lalata inganci da tabbacin lafazin nan na hadisin nan da yace mutane 70,000 za su shiga aljanna ba tare da hisabi da hukuma ba wa annahum la yarquna wa la yastarquna lafazin da yace daga cikin sifofin su la yarquna ba sa yi ma wani magani wa la yastarquna ba sa cewa wani yi mana magani ko sun san maganin cuta ba za su sha ba ba kuma za su yi ma wani magani ba sannan ba sa cewa likita wani algafata likita ai ranka yadda doctor yake cewa ko idan Allah duba mini me ke damuna ka bani prescription ba sa yin magani ba sa neman magani to wannan lafazin la yarquna lafazin la yarquna jama'a sai ka sashi a cycle shine mahallin niza shin ya tabbata annabi na yin ruqya eh ya tabbata to sai ibnu qayyim yace to lafazin sahihu muslim ne fa da yazo yace daga cikin siffofin yan aljanna 70,000 ba sa yin magani kuma ba sa neman magani yace to wannan lafazin bai inganta ba me yasa saboda annabi ya ruqya aikace qawluhu fa qawluhu fil hadisi cewa da yayi la yarquna ghalatun min arrawi yace kuskure ne daga wani mai riwaya sami'tu shaykh al-islam ibn taymiya yaqulu zalika naji malamin mu babban malamin musulunci ibn taymiya al-harrani shaykh al-islam Allah ya gafarta mishi shi naji yana wannan fatawa ibn taymiya ya faɗi wannan maganganu a wurare daban-daban a littafin shi daga cikin wuraren akwai cikin littafin qa'idatun jalila fi tawassul wal wasila da littafin majmu'ul fatawa mujallad na 1 da littafin ibtida'us siratal mustaqim can karshe can kusa da karshen shi da ya faɗi wannan magana yayi dandana akan ta yayi yarfar da wannan hadisi riwaya dake cikin sahih muslim to wannan abu ne nasu na malamai ko Allah ya gafarta musu zamu ji daga yan uwan su malamai insha Allah qala ibn taymiya yake cewa wa innamal hadithu yadda hadisin yake lafiyayyen shi humul ladina la yastarquna sune wanda ba sa zuwa su ce wani ya musu magani qultu ni ibnu qayyim al-jawziya sai na ce wa zalika li anna haula idkhalu al-jannata abinda yasa aka faɗi wannan shine saboda waɗannan 70,000 za su shiga aljanna bi ghairi hisabin babu sakamo babu ainihin hisabi li kamali tauhidihim saboda tsabara ga tauhidin su ne wa li hadha nafa anhum al-istirqa shi yasa aka kore musu neman magani wa huwa su'alun nasi an yarquhum shine al-istirqa tambayar wani ya baka magani wa li hadha qala dan haka ya fada cikin hadisin yake cewa wa ala rabbihim yatawakkaluna su kawai suna dogara ne akan ubangijin su fali kamali tawakkulihim dan tsananin tawakkulin su da cikakken tawakkulin su ala rabbihim akan Allah ubangijin su wa sukunihim ilayhi da natsuwar zuciyar su zuwa ga Allah wa thiqatihim bihi da amincin da suke da shi ga Allah wa ridahum anhu da yadda suke yarda da Allah wa inzalu hawaijihim bihi da kuma saukar da bukatun su zuwa ga Allah la yasaluna an-nasa shay'an ba sa roƙon mutane komai la ruqyatan wala ghayraha ba sa neman magani ba sa neman wani abu ina sahabun nan da ko bulalar shi ta fada akan dabba ko baya roƙon wani ya miƙo mai sai ya sauka ya dauko kayan shi in kaya ne mai nauyi bai cewa don Allah ta yana dauka saboda tsabar tawakkali sai dai ya rage ko ya dauka da kanshi baya roƙon kowa komai ko da yake don Allah karfe nawa agogonka ko mun gane in je wani abu ne da zai roki dan adam to baya roka wannan shine gaji tawakkul kenan ko sai Allah ya ba su aljanna ba tare da ainihin sun sha gwagwarmayar hisabi ba Allah ka samu a ciki sai yace wala yahsul lahum tiyaratun kuma ba sa yin ainihin wato canfi tasudduhum amma yaqsidunahu canfi da zai katange su daga aikata abin da suka yi niyya dan sun fito daga gida sai ga kuturu ya fara gaishe su ba za su fasa ba dan yayi kaza ko kaza ya faru daga gaskiya abin da ake canfawa ba za su daina ba yace fa inna tiyarata dan shi champi tanqusu tauhida wa tud'ifuhu, champi na kankare ya lalata ya naqasa tauhidi kuma ya mushi rauni. Qala Ibn Taymiyyah yace warraqi mutaqass mutasaddiqun, wanda zai yi maka magani gaskiya ne an gazgata shi ne kayyade da shi ne, muhsinun kuma mai kyautatawa ne, wanda zai ba wani magani to yana da gaskiya ne kuma mai kyautatawa ne, wal mustarqi sa'il, amma wanda zai nemi wani ya mishi magani to yana roƙon wani abu ne. Da aka cewa da akai la yasarquna to falala ce, ba sa roƙon kowa komai, amma aka ce la yarquna ba sa yi wa wani, to yi wa wani kuma aikin alkhairi kaman ka ba wani sadaka ne, kaga aiki ne na falala, amma karɓa fa ko ka nemi sadaka to kaskanci ne ko, ina fata mun gane. To haka yi wa wani magani aikin alkhairi ne da aikin ihsani, amma cewa wani ya maka magani to wannan kuma ka gaza kaiwa matakin karke ne ga tawakkuli, shi yasa kace a baka magani. Mun gane magana Ibn Taymiyyah, wan nabi sallallahu alaihi wasallama raqa, yace annabi yayi ruqya walam yastarki, amma bai nemi ne mishi magani ba. Wa qala, kuma annabi ya ce man istata'a minkum an yanfa'a akhahu falyaf'al, daga cikin ku wanda duk zai iya yin wani abu dan ya amfana da dan uwan shi musulmi to ya aikata wannan abu, hadisi ne a cikin Sahih Muslim. To idan wannan ainihin wato a gaba bari mu gama karanta ta tukunna dan akwai maganganu akai, ina fata mun gane wannan, zamu ji maganganu akalla daga litafi akalla guda uku daga sharhin Sahih al-Bukhari Fathul Bari, dan mu ji ma asalin lafazin hadisin da yake ta ishara din akai, galibi hadisin din mun san shi ko, amma dai mu ji shi daga matanin shi. Zamu sake karantawa daga sharhin Sahih Muslim al-Mufhim na al-Imam Abu al-Abbas al-Qurtubi da kuma littafin silsilar da'ifa ta Malam Albani insha Allah, amma ina ganin wannan wata kila sai ya kai mu ga darasi na gaba, amma dai bari mu samu asalin karshen gabab mu ji inda Ibn al-Qayyim ya kwana dangane da wannan magana ta shi. Sai yace fa in qila fa ma tasna'una bil hadith alladhi fi sahihayn an Aisha radiyallahu anha anna rasulallahi sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam kana idha awa ila firashihi jama'a kaffayhi thumma nafaha fihima. Amma kace da ku ya kai Ibn al-Qayyim, ya zaka yi da hadisan da ke cikin Bukhari waɗanda suka zo cikin Bukhari da Muslim daga Aisha Allah ya kara mata yadda tace manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ya kasance idan yazo kwanciya a makwancinsa yakan hada hannayensa fa qara'a, sai ya karanta qul huwallahu ahad wa qul a'udhu birabbil falaq wa qul a'udhu birabbin nas, in ya gama karanta waɗannan surori wa yamsahu bihima, sai ya shafa jikinsa mastata'a min jasadihi, iya inda ya ainihin samu hali, wa yabda'u bihima ala ra'asihi, yakan fara daga kan kansa wa wajihi da fuskarsa ma aqbala min jasadihi da kuma gaban jikinsa, yaf'alu dhalika thalath marratin, yana yin haka sau uku. Qalat Aisha, Aisha take cewa falam mashtaka rasulullahi sallallahu alaihi wasallama, yayin da manzon Allah ya zazzadi kana ya amurni an af'ala dhalika bi, sai ya ce da ni to ni ne mushi, sai wuri ka hujja ce to ai ga manzon Allah ya sa Aisha ta mishi ruqya, wannan ba istirqai bane. Fal jawabu anna hadha al haditha qad ruwiya bi thalathati alfadhil, wannan hadisi an ruwaito shi da lafuza guda uku, ahaduha hadha, wannan shine daya daga cikin su, wasani lafazi na biyu annahu kana yanfufu ala nafsihi, cewa yana yi wa kanshi wannan ainihin ruqya, wasalisu na uku qalat tace kuntu anfusu alaihi bihinna, ni nake yi mushi, wa amsahu biyadi biyadi nafsihi wa amsahu biyadi nafsihi la barakatiha, amma sai na shafa da hannunsa, zan tofa mushi ne a cikin hannun shi sai a shafa da hannunsa saboda albarka hannun. Wa fi lafzin rabi'in kana idza ishtaka yaqra'u ala nafsihi bil mu'awwazati wa yanfusu, idan ba shi da lafiya yana zazzabi yana karantawa kanshi mu'awwazat sai ya ainihin yi tofi, wa hadhihi al alfazu yufassiru ba'daha ba'dan, waɗannan lafuzza suna fassara junansu in jimala. Wa kana sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama yanfufu an nafsihi, manzon Allah ya kasance yana wa kanshi ainihin tofi, wa da'afuhu wa waj'uhu yamna'uhu min imrari yadihi ala jasadi kullihi, raunin da ya samu da zafin ciwo sai ya hana shi jujjuya da shashafa hannun a dukkan jikin shi. Fa kana ya'muru Aisha an tumirra yadahu ala jasadihi ba'da nafsihi huwa, sai ya sa Aisha ta dinga jujjuya mishi hannun tana shafa mishi hannayen shi a jikin jikin shi dan ya ainihin wato kasai walaysa zalika min al-istirqa fi shay'in wannan ai bayani mutane addu'a bane wahiya lam taqul kuma bata fada a cikin nata bada labarin tace kana ya amuruni an urqiyahu ya umarce ni da na mishi ruqya ba wa innama zakaratil masha bi yadihi ta ambace cewa yayi shafa kai mai shafa da hannunsa ba'dan nafati ala jasadihi bayan ainihin yayi tofi a jikin jikinsa thumma qalat tace kana ya amuruni an af'ala zalika bihi yana umurta na ne mishi wannan aikin wani aiki ai an amsaha jasadahu bi yadihi na goga mishi hannunsa a jikin jikinsa kama kana huwa yaf'alu kamar yadda dama shi din ma abin da yake yi kenan da jama'a kun ji inda Ibn al-Qayyim ya dauko wannan bahasi wannan bahasi jama'a akwai maganganu akan shi gaskiya saboda Allah amma kuma lokaci ba zai bayu a yi su yanzu ba da haka in muka kwana anan insha Allah idan Allah ya kai mu asabar mai zuwa ta bayan sallah ta farko kenan dan daga wannan yau din nan to mun rufe wannan karatun wanda muke yin shi kusan kullun ko kwanaki hudu ko biyar a jere cikin azumi ba za mu sake yin karatun zadul ma'ad ba in Allah ya so sai bayan sallah idan aka yi sallah talata ko laraba to alhamis juma'a asabar karfe 4:30 kamar yadda muka saba in Allah ya sa muna cikin halin lafiya da zaman gida za mu zo mu yi insha Allah a lokacin za mu zo mu tattauna waɗannan masail daga waɗannan littafai bari na ambace su saboda wanda yake da littafin sai ya je ya sanya alama fathul bari jama'a wannan da ke hannuna juz'i na 11 ne na bugun daru al-hadith na ƙasar al-qahira mujalladi na 11 to zaka je ka bude shi ka nemi kitabul ar-riqaq a cikin babul yadkhulul jannata 70,000 bighairi hisab shine inda bukhari ya yi ma hadisin babu din zamu karanta shi lamba hadisi na 6541 sai littafin al-mufhim lima ashkala min talkhis kitabi muslim sharhin talkhis muslim wanda abul abbas al-qurtubi shine yayi talkhisin kuma shi yayi sharhin abin shi wani babban malami ne mutumin kasar andalus malamin abu abdullahi al-qurtubi ne mai tafsiri wannan malamin shi ne ya karantar da shi yayi kaura ya ba kasar sai kuma kasar ainihin iskandariya can ya rasu a shekara ta 656 kamar shekara 700 kenan 81 ko da 80 ko eh wannan babban malami ne to littafin gashi bugun daru ibn kasirin wannan mujalladi na farko ne idan kana da ainihin shi sai ka bude shafi na 462 inda yake babul yadkhulul jannata min ummatin nabiy sallallahu alaihi wasallama 70,000 bighairi hisab wannan bugun an yi shi a shekara ta 1996 ne shine bugu na farko da daru ibn kasirin da suka yi hadin kai su da darul kalimat tayyib a kasar dimashq sham da bayrut suka ainihin buga shi sai kuma littafin silsilal ahadith as-sahiha da'ifa na albani wannan mujalladi na 8 kenan wanda ke da hadisai daga lamba ta 3501 zuwa lamba ta ainihin wato 4000 za mu karanta insha Allah inda albani takhrijin hadisin a lamba ta 3690 gashi 70,000 min ummati yadkhulul jannata bighairi hisab to waɗannan za mu bar su a matsayin bashi insha Allah wanda za su yi mana matashiya akan waɗannan maganganun da Ibn al-Qayyim ya faɗa da ya buge hadisin Muslim kawai kai tsaye haka ne ko ba haka bane me ya ma ma'ana hadisin me ake nufi da tawakkali da rashin neman magani duk za mu ji daga waɗannan malamai na sunna in Allah ya so a karatu na gaba za mu saurara anan muna addu'a Allah ubangiji ya gafarta ma magabatanmu daga cikin malamai da iyaye da sauran yan uwa da waɗanda suka rigaye mu a cikin musulmai ya Allah ka karba mana ayyukan da muka yi na ainihin alkhairi da ayyukan ibadan da muka yi a wannan wata na Ramadan kurakurai da suka faru gare mu ya Allah ka gafarta mana Allah ka rangwanta mana Allah ka sa mu cikin salama da aminci a wannan ƙasa tamu Allah ka gyara mana al'amuran rayuwarmu da addininmu ya Allah ka jika mala albani da kafa wannan makaranta Allah ka cika mishi ladan shi Allah ka sa ya huta Allah ka rahmshi shi Allah ka karbi ainihin ayyukansa Allah ka bashi darajar shahidi shi da Abdullahi da Umar Abdul Barri Allah ka sa mu mun tashi mutuwa mu cika da imani Allah ka sanya albarka a cikin zuriyarmu da bayanmu Allah muna roƙonka ka amintar da mu daga fitintunan rayuwa da fitintunan kabari da fitintunan tsayuwar kiyama. Allah ka sa mu tashi cikin inuwar ainihin al'arshin ka, kamar da gafara daga zanuban mu. Allah ka dauka darajar mu a cikin mutanen kwarai. Subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum warahmatullahi.